Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 20 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa wata takaddama ce take so ta kunno kai kanin majalisar dattawa da babban bankin Najeriya wato CBN akan tsarin cire kuɗi a bankuna da CBN ya yi. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Alheri Grace Abdu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa Amurka na shirin ƙara danƙon dangantakarta da Ecuador, ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a kudancin Amurka kuma ƙasar da ke ƙara ɗaukar hankalin China. Biden ya bayyana haka ne jiya Litinin yayin da ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasar Ecuador Guillermo Lasso a Washington. Lasso ya kawo ziyarar ne a daidai lokacin da 'yan ƙaramar ƙasar ke dab da kammala tsaye da yarjejeniyar cinikayya da China, babban abokiyar gasar Amurka a fannin tattalin arziki. China ta sha gaban Amurka bana a matsayin babban abokiyar ƙawancen cinikayyar Ecuador a waɗansu kayayyaki daban da man fetur. Ɗaya daga cikin manyan gurorin Lasso lokacin da ya hawa karagar mulki shekarar da ta gabata shi ne ƙulla yarjejeniyar hulɗar cinikayya mara shinge da Amurka. Amurka ta ƙulla kimanin yarjejeniyoyi 15 a fannoni daban-daban, kama daga haƙar mu'adinai da kiwon lafiya da ƙwallon kwando a wajen babban taron Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka da kuma 'yan kasuwa. A hirarta da manema labarai Gina Raimondo, sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka ta bayyana cewa zuba jari mafi girma da aka yi a taron shi ne wanda kamfanin karafa na Amurka Cobalt ya yi.
This is a commitment for $150 million into Zambia's mining sector.
Ta ce wannan jari ne na dala miliyan 150 da za a zuba a fannin haƙar ma'adanai na ƙasar Zambia. Ina ganin wannan ya zama magwajin irin abin da muke buƙatar mu riƙa yi da yawa. Abu ne mai girma ainin. Shugaban kamfanin karafa na Cobalt, Josh Goldman, ya ce kamfanin ya zagaya nazarin kasashen duniya sosai domin neman ƙasar da tafi dacewa su zuba jari kuma ƙasar Zambia ta kasance kan gaba.
Zambia is a safe and peaceful place where we can hire exceptional people.
Ya ce akwai tsaro da zaman lafiya a ƙasar Zambia, inda za mu iya ɗaukar fitattun mutane aiki, inda dokar ƙasar take goyon bayan zuba jari na lokaci mai tsawo, inda za mu iya yin aiki ta hanyar da za mu kare muhalli mu kuma taimakawa al'umma. Jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan ƙasar China nan 7 da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su sama da watanni 5 da suka shige a arewacin ƙasar jinya a asibiti. Jami'ai sun ce an kai 'yan ƙasar China da aka ceto a wani asibiti da ba a bayyana ba. Hukumomin Najeriya dai suna fama da ƙungiyoyi masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na ƙasar. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Wata takaddama ce take so ta kunno kai tsakanin majalisar dattawa da babban bankin Najeriya wato CBN akan tsarin cire kuɗi a bankuna da CBN ya yi. Abinda yawancin 'yan majalisar dattawa ke ba da shawarar CBN ya soke tsarin ko kuma ya ƙara yawan kuɗaɗen da za a cire a asusun bankuna, amma CBN ya ce ba za ta saɓu ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta duba lamarin kuma ga rahoton da ta haɗa mana.
Har yanzu umarnin da babban bankin Najeriya ya bayar da ke cewa mutane na iya cire kuɗi naira 100,000 duk mako, sannan kamfanoni suna iya cire naira 500,000 yana ɗaukan hankalin wasu 'yan majalisar dattawa kuma suna nuna rashin jin daɗinsu. Domin akan haka majalisar ta ba kwamitin kula da bankuna, inshora da hukumomin hada-hadar kuɗi umarni, in ji sanata Adamu Bulkaciwa.
Na farko shine mun ce da Central Bank ta sake duba al'amarin saboda bai dace da abinda jama'a suka ci a kai suka ce ba su yadda ba. Na biyu shine kwamitin mu na kuɗi da bankuna su matsa wa Central Bank cewa lalle ku sake dubawa kar su bar su huta. In sun yi musu shiru su matsa musu cewa lalle a sake duba wannan al'amarin saboda mu wakilan jama'a ne, kuma in ba mu kare haƙƙin jama'a ba ai ba mu yi aikin mu ba.
Shi kuwa sanata mai wakiltar Sokoto ta Kudu Abdullahi Ibrahim dan baba ya kalli tsarin ne ta wani bangare daban.
Doka da aka yi ta zabe ta bana ta nuna cewa idan kana takarar Senate an baka damar ka kashe kudade wajen harkar takararka miliyan 100, in kuma House of Reps ne kake an baka miliyan 70, in kuma governor ne an baka biliyan, in kuma takarar shugaban kasa ne an baka damar ka kashe kudin da basu hit biliyan 5 ba. To shin an ce ni banda damar in ɗibi kudin da sun kai huce 100,000 ga mako daga watan 1 na shekara mai zuwa watan 2 da za a zabi, 7 nawa kenan? 7-8. So kaga ina da 108,000. To 108,000 sune zan umhani da su a matsayin miliyan 100. Mu mun yi dokar da muka ba bankin babban bankin Najeriya dama su yi haka, amma kuma dokar nan ta nuna cewa kafin su yi haka nan ya kamata su zo su zauna da mu a tattauna su ji menene mu da ke wakiltar mutanen Najeriya menene namu ra'ayi.
Amma ga Sanata Muhammad Adamu Allero yana ganin tsarin cire kuɗin zai magance batun sayan ƙuri'u.
Ina ganin abin nan yana da amfani ga jama'a, kuma zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi, zai rage ba da kuɗaɗe ga masu jefa ƙuri'a, kuma wannan zai kawo tsafta ga siyasarmu. Saboda siyasar ɗaki ta kuɗi za ta rage, kuma shugabanni za a zaɓe su akan cancantarsu ba saboda kuɗin da za su bara ba.
Daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin Najeriya CBN Ahmad Bello ya yi bayani cewa
daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya ya bada wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi, ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa, yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi akan tsarin, amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a kara.
Majalisar dattawa ta ba kwamitin kula da bankuna, inshora da hada-hadar kuɗaɗe umarnin ya sa ido a tsarin cire kuɗin, inda hali a matsawa bankin ya ƙara yawan kuɗaɗen ko kuma a ƙara wa'adin cire kuɗaɗen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wasu 'yan bindiga sun harba kalla fararen hula 8 tare da raunata waɗansu 7 jiyar Litinin a lardin Jiyala da ke arewacin Iraki, kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana. 'Yan sanda sun ce an kai hare-haren ne a ƙauyen Albubali da ke garin Kalis mai tazarar kilomita 80 daga arewacin Bagadaza. Mazauna ƙauyen sun yi amfani da motocin ƙashin kansu wajen kai waɗanda suka jikata zuwa asibitin Kalis. Kuma ma'aikatan lafiya sun ce gawarwaki 7 na da raunukan harsashi. Sun kuma bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa sabili da wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin, amma 'yan sanda a yankin Kalis na zargin mayakan IS da kai harin. Harin dai na zuwa ne kwana biyu bayan wani harin bam da aka kai a gefen hanya da ya kashe akalla 'yan sandan tarayya 9 a kusa da birnin Kirkuk da ke arewacin kasar ranar Lahadi da mayakan IS suka ɗauki alhakin kaiwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Zaman duniya ai sai hakuri, wani yaki kafin zai soka. Dan yaro da rarrafe, kuma yanzu yana taka. Yeah.
Da fata an shakata da wannan wakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zama.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kudi zan gabatar.
Kullum abin hawa ni kin wannan sai da na sake mota na uku ne yanzu a bisa wannan hanya. Kowace daga kabita shekara daya biyu mota ta mutu.
Murya Amurka ta kaba bangon baya sama wannan hanya ta cikin garin Damola. Yi shiri kamar 4-5.
Wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma da Murya Amurka take gabatar da shi. Mu ne nan muka ci more shi duk irin gogurmayar da ake a yanzu, irin sakonnin da talaka suke ga ma hukuma, alhamdulillah hukuma wani bi tana jin kukan talaka, wani bi kuma tana yin burusu da shi.
Shirin wannan na Amurka na ƙasa da hukuma da ake yi yana taimaka mana ta wannan dama ta miki da dama zamu isar da sakonnin mu a shukukan mu a shahe mana hawaye mu.
Yau zamu gabatar muku da kashi na uku ne na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma shirin na yau yana dauke ne da bayanai kan irin tasirin da wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma yayi game da ƙorafe-ƙorafe ko muradin da al'umma suka bujiro mahukunta a jihar da magaramta jamhuriyar Nijar a dakacin mu.
Afirka mutum ne ƴantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki miji ko na mace. Harkan ba ya zama kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura
madalla masore yau waiwayen shirin ɗan ƙasa da hukuma na jamhuriyar Niger kuma zamu yada zango ne a jihar Damagaram domin bitar halin da ake ciki akan wasu daga cikin batutuwan da muka kawo ta cikin wannan shiri a shekarar nan ta 2022 da muke ban kwana da ita kalubalen sufuri da hanyoyin mota muhalli da kuma ambaliyar ruwa na daga cikin al'amuran da Damagarawa suka gabatar da korafi a kansu ga mahukuntan kasar ta cikin wannan shiri abokiyar aiki Tamar Abari ta yi mana bitar waɗannan batutuwa da kuma tasirin da shirin ɗan ƙasa da hukuma yayi game da yadda za a magance su.
Muhimmancin abubuwan da shirin ɗan ƙasa da hukuma na muryar Amurka ya gudanar a nan jihar Damagaram a wannan shekara mai shudewa ta 2022. Shirin ya duba batutuwan matsalar ambaliyar ruwa da matsalar da ke ciwa Damagarawa to a ƙwarya wato ita ce hanyar nan da ke zuwa jami'a ta Andres Salufu. Wadda dalibai da al'ummar gari da sauran kungiyoyi suka yi ta gwagwarmaya a kanta.
Sunana Hajiyanana, a gaskiya masu bin wannan hanya mun ɗanɗana kudarmu shekara wajen 4-5 aikin sanda an dade ana shan wahala bisa wannan hanya kullum abin hawa ni kin wannan sai da na sake mota na uku ne yanzu a bisa wannan hanya kowace daga ka bita shekara ɗaya biyu mota ta mutu kin gani ko wata 6 kai kana bin wannan hanya kaji a cikin kabu
jami'ar Andres Salufu ta nan da Magaran ita ce tafi ɗanɗana kudarta cewar Rabi'u Ilu magatakarda na kungiyar daliban jami'ar ta Andres Salufu
gaskiya muna amfani da wannan dama muna matukar mai kasafiye godiyar mu ga wannan shiri naku na ɗan ƙasa da hukuma muna meka jinjina da safifiyar godiya ga duka kungiyoyi wanda suka kama mu musamman kungiyoyin fararen hula kungiyoyin kwadago na wato ƴan jigila na manyan motoci da ma na kananan motoci gabaki daya kuma muna kiran al'umma da Magaram da a ci gaba da sa ido domin ayyukan wannan ka a samu tangarda ka a samu tsiku har zuwa karshe
a dai waje kuma jama'a ta yaba da shirin nan na muryar Amurka wato ƴan ƙasa da hukuma kan irin bibiyar da yake yi wa matsalolin al'umma musamman ma a nan jihar Damagaram da suka hada da ambaliyar ruwa da yayi wa jama'a banna sosai a shekarar ta bana
sunana Maryama Ahmadu bana mu ne gaskiya kai mun ga jarrabawa taraka da muna ruwa gaskiya sai a ce an gode ma Allah bisabilillahi da dama an samu tallafi da dama diya sun samu daga ciki wanda bai samu ba raban shi ne bai zo ba amma ta ina aka samu duka cikin taimakon Allah da wannan shirye-shiryen da ake isar da wannan sakonnin ne kenan da babu wani ne sakon irin wannan shirye da ake ina za a samu halaji kukan talaka a gaskiya mu sai mu ce Allah ubangiji ya kara sanya albarka a wannan shirin muna karfafa muku a ci gaba da yin shi shirin wannan na Amurka na ƙasa da hukuma da ake yi yana taimaka mana ta wannan dama ce miki da dama zamu isar da sakonnin mu a shi kukan mu a shahi mana hawayen mu
yanzu mun gode ma Allah alhamdulillahi da gwamnati ta kuduri aniyan yin wannan hanya gashi nan dai masu bin wannan hanya dukkan muna murna muna lale marhabi muna jin dadi kuma a gaskiya muryar Amurka muna jinjina mata ta cikin shirinta na ƴan ƙasa da hukuma da take ba ma bisa kan hanya kadai ba bisa kan abubuwa da dama kamar na su ambaliyar ruwa da menene da sauransu da take zuwa wajen talakawa talaka ya faɗi matsalolin shi duka talaka ta wannan hanyar ne yake iya zuwa ya faɗi kuma su ma hukuma su ji su biya ma talakawa su biya mu bukatu
ni ne Ahmad Rufai Abubakar wanda ake cewa Ahmad Titin Bagaje to wannan shiri na ƴan ƙasa hukuma da murya Amurka take gabatar da shi mu ne nan muka ci more shi duk irin gogwarmaya da ake a yanzu irin sakonnin da talaka suke ga ma hukuma alhamdulillah hukuma wani bi tana jin kukan talaka wani bi kuma tana yin burusu da shi gaskiya bisa kan kokowa da talaka yake ga ma hukuma cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma mun ga wani shi irin wannan gogwarmaya da aka yi bisa hanya daga nan mai tashi daga Rumfai ta tsakiyar garin da Magaram ta tahi jami'a ta wuce kuma mun gani bisa kan cikin wannan shiri da aka aika rahotanni bisa kan bannan ruwa wallahi mun ji dadin wannan shiri yana taimaka mu saboda halin da zamu hudi ku kanmu zuwa ga hukuma, kuma hukuma tana saurare wani bi kuma ta yi burinsu da abin da muka wadi.
SJ Habu Galadima, sandika da kwandiktar Ruti.
Da dai wannan abin hanyar wannan yau a zo a tuntube mu a ce suna zauwa gobe, ba zo a tuntube mu suna zauwa gobe, abin da ya kai mana karo. To amma abin da muke gani da tsadarin nasu hanya in ta tayi haka kin haka ta tafi. To alhamdulillah.
Sunana Babaye Ramos dan Adede da Sauni. Gaskiya aiki mun ga kat wannan hanyar mun sha wahala akan ta, amma yanzu alhamdulillah gaskiya ina jinjina ma kuma kungiyar dalibai da direbobi, kuma musamman ma wannan shirin nagu gaskiya ya taka rawa a zo a gani kwa, tunda akwai lokacin da muka ji an yi wannan kinnan da kwana biyu na ga hukumomi sun zo bisa kan hanyar wannan suna dan ana dan dubu ba ta ku haka, kuma ba dan shi ma ba muka gani an zo an kama aiki. Gaskiya mun ji dadi sosai.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. Komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka. Koya wa maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
Yanzu haka dai kamfanin Satom shine da nauyin aikin hanyar. Ahmadu Jihadi wanda ake ce ma Peter shine kakakin kamfanin na Satom.
Ina so umma muryar Amurka godiya da wannan shirin da take tsarawa dan kasa da hukuma. Wannan shiri ne mai muhimmanci, dan kasa da hukuma ko al'umma da hukuma. Wannan babban shiri ne a ilmince kuma a tsare. Sun kawo goyon baya. Muryar Amurka ta kawo babban goyon baya sama wannan hanya ta cikin garin da muka. Yi shiri kamar 4-5. An daramu da lahiyarmu. Wannan aiki tsakanin kasa da su za sa tom magana wata 6 ce. In Allah ya samu na cikin masarai.
To madallah mu ma muna godiya. Masarai karshen shirin ƴan kasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu da kashi na 4 na bitar wasu daga cikin batutuwan da kuka ji a wannan shiri a cikin shekarar nan da muka fara ban kwana da ita ta 2022. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ya cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu. Sai za a ido a wajen damu, me ya ce ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Allah Allah ya Allah, hada kanmu a fere kanmu so juna. Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Horizon, wacce ta ruwaito cewa gaskiyar lamari ta fara bayyana a dangane da yunkurin juyin mulkin da ake zargin wasu sojojin Nijar da kitsawa kwanaki biyu kafin gudanar da bikin rantsar da sabon zababban shugaban kasa Muhammad Bazoum. Jaridar ta ce a yayin zaman shari'ar da kotun hukunta laifukan soja ta fara a makon jiya akan wannan badakala, jagoran sojojin da ake zargi da wannan yunkuri wato Captain Sani Gruza ya fasa kwai, inda ya tabbatar wa alkale cewa gaskiya ne shi da wasu abokansa sun yi yunkurin kifar da Isu Muhammadu a cikin daren 30 wayewar 31 ga watan Maris na 2021, ma'ana awoyi 48 kafin shudewar wa'adin mulkinsa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce PNDS tarayya na shirin gudanar da babban taronta na ƙasa karo na 8 a wannan mako a birnin Yamai, a wani lokacin da jam'iyyar mai mulkin Niger ta cika ta yi batsewar da bata taɓa yin irinta ba. Jaridar ta ambato shugaban rikon jam'iyyar Fumakwai Gado yana cewa sabanin yadda wasu ke ta baza jita-jitar yiwuwar fuskantar baraka a yayin wannan zama, komai zai gudana cikin yanayin haɗin kai da fahimtar juna, inda magoya bayan jam'iyyar za su sabunta kwamitin gudanarwa wato biro na ƙasa. Jaridar Lokanar Amfiri na cewa abubuwan da suka faru a yayin ayyukan sabunta rassan jam'iyyar PNDS tarayya na fayyace a fili ƙarara, yadda tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ke son yayi kaka gida da al'amuran jam'iyyar. Abinda ka iya zama mafarin yiwuwar barkewar rikicin da zai haifar da watsewar baran-baran a taron na birnin Yamai. Jaridar ta ce wasu majiyoyi sun ayyana cewa a yanzu haka magoya bayan wasu jam'iyyun da suka kira kansu gamayyar Hamzari masu ra'ayin shugaba Muhammad Bazoum sun yi kwanton bauna suna jiran ganin abubuwan da za a tsayar a ƙarshen wannan babban taro domin duba ta inda za su kullowa masu neman mayar da shugaban ƙasa ɗan kallo a sha'anin tafiyar da jam'iyyar ta fi NDS. Mu ƙarƙare da jaridar Ayr Info wacce ke cewa ƙungiyar kare albarkatun namomin daji ta APFN Oryx Ezam ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira barazanar rikisan ba gaira da wasu mafarauta 'yan kasar waje ke yi wa namomin daji a gandun Termit da Natin Tuma waɗanda ke yankin arewa maso gabashin Nijar. Jaridar ta ce a makon jiya ma wata tawagar masu farauta 'yan kasar Kuwait sun yada zango a Agadez akan hanyar su ta zuwa waɗannan wurare da nufin farautar namomin daji ba akan ka'ida ba. Alhali suna daga cikin yankunan da gwamnatin Nijar ta keɓe ta kanas don tattalin dabbobin da aka gano cewa sun kama hanyar ɓacewa daga doron ƙasa. Saboda haka ƙungiyar ke jan hankulan mahukunta su dubi wannan batu da idan rahama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa Amurka na shirin ƙara danƙon dangantakarta da Ecuador, ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a kudancin Amurka kuma ƙasar da ke ƙara ɗaukar hankalin China. Biden ya bayyana haka ne jiya Litinin yayin da ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasar Ecuador Guillermo Lasso a Washington. Lasso ya kawo ziyara ne a daidai lokacin da 'yan ƙaramar ƙasar ke dab da kammala tsaye da yarjejeniya cinikayya da China, babban abokiyar gasar Amurka a fannin tattalin arziki. China ta sha gaban Amurka bana a matsayin babban abokiyar ƙawancen cinikayyar Ecuador a waɗansu kayayyaki daban da man fetur. Amurka ta ƙulla kimanin yarjejeniyoyi 15 a fannoni daban-daban, kama daga haƙar mu'adinai da kiwon lafiya da ƙwallon kwando a wajen babban taron Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka da kuma 'yan kasuwa. A hirarta da manema labarai Gina Raimondo, sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka ta bayyana cewa zuba jari mafi girma da aka yi a taron shine wanda kamfanin ƙarafa na Amurka Cobalt ya yi. Jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan ƙasar China nan 7 da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su sama da watanni 5 da suka shige a arewacin ƙasar jinya a asibiti. Jami'ai sun ce an kai 'yan ƙasar China da aka ceto a wani asibiti da ba a bayyana ba. Hukumomin Najeriya dai suna fama da ƙungiyoyi masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na ƙasar. Wasu 'yan bindiga sun harba akalla fararen hula 8 tare da raunata waɗansu 7 jiya Litinin a lardin Diyala da ke arewacin Iraki, kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana. 'Yan sanda sun ce an kai hare-haren ne a ƙauyen Albubali da ke garin Kalis. Kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin, amma 'yan sanda a yankin Kalis na zargin mayakan IS da kai harin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Alheri Grace Abdu da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abo daidai ta mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Carl. Ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.